بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا رب العالمين. يقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau, ranar Asabar. Yato yau muna 18 ga watan Ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shekara ta 1447, ranar kuma take daidai da ranar 7 kenan ga watan 3 na miladiyar annabi Isa dan Maryam, shekara ta 2026. Allah tabaraka wa ta'ala kaddare mu da dawowa domin ci gaba da gabatar da abin da muka saba gabatarwa na daga tafsirin Al-Qur'ani mai girma, gurgurdan abin da Allah ya so, kuma gurgurdan abin da Allah ya fahimtar da mu. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagora. Muna nan cikin suratul Baqara. Yau aya ta nawa zamu tashi aran ma? 172. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيباتكم لأنكم فألا يتمكموا أكرمك الله. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku wa'inda na yi imani, in dai daga su kuke ku masu imanin ne, kulu min tayyibati ma razaqnakum, ku ci daga mafi daɗin abin da muka azurta ku da shi. Washkuru lillahi, ku yi ma Allah godiya. In kuntum iyyahu ta'budun, in dai Allah kuke bauta mawa. Allah tabaraka wa ta'ala ya kiraye masu imani, sannan ya ce, kulu min tayyibati ma razaqnakum, ku ci daga mafi daɗin abin da muka azurta ku da shi. Menene at-tayyiba? Abin da ake nufi at-tayyiba abu na halak, wanda musulunci ya halatta ma, wanda shari'ar musulunci ta halatta ma. Babu abu mafi daɗi kamar abin da yake halak ne. Duk abin da yake ba na halak ba, to shine mafi muni. Saboda haka mafi yawan malamai suka ce, idan aka ce at-tayyiba, ana nufin abin da yake mai daɗi shine halak. Ku ci halalinku, sannan ku yi ma Allah godiya, musamman halalin ta ɓangaren abin da ya shafi wanda ake ci na nama. Ku ci awaki da tumaki da shanu da raƙumma da kaji da sauran ire-iren waɗannan waɗanda musulunci ya halatta muku. Shine halak daga cikin namomi, kuma yana daga cikin abin da Allah ya azurta ku da su na dabbobi. Washkuru lillahi, kuma ku yi ma Allah godiya da ya hore muku waɗannan dabbobi don ku yanka ku ci nama. Ita ma saniyan nan, kazan nan, akuyan nan, tinkiyan nan, ita ma fi mai rai ce, halittar Allah ce, baiwa Allah ce. Allah tabaraka wa ta'ala ya hore ma kamar yadda kake bawan Allah, ka samu wata daga cikin baiwar Allah ko wani daga cikin bayin Allah, ka yanka don ka ci nama ka ji daɗi. To kai ma Allah godiya da ya fifita ka da wannan fifiko, inda ya ga dama fashi Allah, da sai yiwu ka irinsu, da kai ma akuya yiwu ka, da yanzu kai wani ɗan taure ne, ko yiwu ka wani ɗan ragu-ragu haka, da yanzu kai ne za a yanka a ci nama. To haka sai Allah bai yiwu ka can ba, sai yiwu ka cikin waɗanda kuke yanka waɗansu halittun shi, kuke yanka waɗansu bayan shi don ku ci nama, kuma ya halatta. Ashe wannan ya cancanci kai ma Allah godiya, ya wajaba ma kwarai ka yi ma Allah godiya akan wannan. In kuntum iyyahu ta'budun, in dai Allah kuke bauta mawa, duk mashi godiya a bisa wannan ni'ima wacce ya ni'imta ku da ita. Godiyar anan fa ka bi dokokin Allah, kai abinda Allah ya ce, ka takaita akan waɗanda Allah ya halatta ma, kada ka wuce zuwa ga waɗanda Allah ya haramta ma. Takaita akan abinda yake na halak shine godiya ga Allah, in ko ka wuce he ka haɗu hadda waɗanda Allah ya haramta, yana ko baka yi ma Allah godiya ba, ko da ka kwana kana cin alhamdulillah da baki bata tamo godiya ba. Allah ka sanya mu cikin masu godiya maka. Sai Allah tabaraka wa ta'ala tunda ya bayyana muna ya halatta muna wasu daga cikin dabbobi mu yanka dan mu ci dadi, mu ci nama, su mako bayi ne na Allah. Allah ya hore mu bayin Allah, su yanka bayin Allah ta ci dadi dan mu yi mashi godiya. To ababen da aka halatta muna din nan suna da yawan gaske, da haka ba sa takaituwa, ba sa kirguwa, ba sa iyakantuwa. Waɗanda aka haramta din sune ɗan kaɗan, kaɗan kuma ƙwarai, da haka sune suke iya yiwa a faɗe su. Waɗanda aka haramta din nan su ake iya ayyanawa, domin sune mafi ƙanƙanta daga cikin abinda Allah ya halatta muna. Cikin abinda Allah ya halatta in ka kalli waɗanda aka haramta ba su kai ɗaya bisa ɗari ba. An fahimci wannan ko? To dan haka su suke kirguwa. Da haka sai Allah ya faɗi mana ababen da aka haramta ɗin ga su nan zuwa. Sai Allah ya ce mai,
inna
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, inna ma harrama alaikumul maitata, kurin iyakar abin da aka haramta muku shine mushi. Malaman balaga suke cewa inna, kuma malaman nahwu kenan ko, harafin nasab ce wa tawkid, tana ƙarfafa magana, sannan ma tana keɓance abu. At-taqsisiyya ce inna ma iyakar kadai abin da aka haramta muku shine almaitata, mushi. Dabban nan ko wacce ake ci ce, akuya ce, tinkiya ce, da shanuwa, to in suka mutu ba a yanka ba, to an haramta muku wannan kada ku ci dan kiwon lafiyarku, dan in kuka ci za ku kamu da wasu cututtuka, aka hana ku ci domin kada ku kamu da ciwon. Waddama da jini, jinin da aka yanka ya fita daga jikin dabbar da aka yanka ya kwarara, to shi ma wannan jini an haramta muku shi, kada ku ci wannan jinin. Wala hamla kinziri, an haramta muku kuma cin naman alade, da cin naman aladen gida da na daji, duka an haramta muku waɗannan. Wa ma uhilla bihi li ghayrillah, da abinda aka yanka shi ba da sunan Allah ba, aka yanka shi da sunan wani gunki, aka yanka shi da sunan wani canfi, aka yanka shi domin bori ko da sunan wani aljani, waɗannan an haramta muku su. Fa man tsarra, to ko su ɗin wanda yake cikin tsananin bukata, ghayra bagin, in dai ba ɗan tawaye ba ne, ba wanda ya ma gwamnatin musulunci tawaye ba ne, wala adim, ko ba ɗan ta'adda ba ne, ba ɗan kidnafa ba ne, ba ɗan boko haram ba ne, ba ɗan kwanta-kwanta ba ne, ba ya tafi ne da kasadin yi ta'addanci kan mutane ba, to ko ƴancin da aka ce an haramta ɗin yanzu ya iya ci, fala itam alaihi, babu laifi a gare shi ya ci, kada ya bari ya mutu, kuma har ya guzuri. Domin inna Allaha ghafurur rahim, Allah mai gafara ne ko mai jin kai ne? Allahu akbar. To wannan kenan, an faɗi mana kaɗan daga cikin ababen da aka haramta muna. Daga ciki akwai mushi, dabbar da ake yankawa a ta kamar tinkiyar, kamar akuyar, kamar saniyar, to in suka yi mushi, to yanzu an haramta muna mu ci wannan mushin. Saboda me? Kuma aka haramta muna cin jini wanda aka yanka ya fito din nan, shi ma saboda me? To bari ku ji dalili, wallahu a'lam. Wato dalili, cikin jinin dabbobin akwai ƙwayoyin cuta, kai ba na dabbobi kadai ba, cikin jini mafi yawan ƙwayoyin cuta suna da alaƙa ne da jini na kowace dabba. na kowace halitta ba. Yan uwa kuna fahimta kuwa? Bari ku ji, yanzu idan mutum yana zazzabi ko bai da lafiya, ya je asibiti za a auna a gano wani irin ciwo ne, me ake diba? Jinin shi ake diba, na ake gano malaria, na ake gano typhoid, na ake kwayoyin cutar ko? Suna cikin ina, suna cikin jinin. Kwayoyin cuta hatta a jikin mutum suna da alaka da jini, suna bibiyar jini, don haka duk inda aka zo za a neman wata cuta jikin mutum mafi yawan cututtuka, yadda ni ba malamin asibiti ba ne ban sani ba, amma dai abinda nake gani suke yi da abinda nake jin labari, kusan kashi biyu bisa uku cututtuka ana gano su ta hanyar jini. Jini ake diba a auna, yanzu har su ulcer ana gano kwayoyin cutar ulcer a cikin jini. Haka ne ko ba haka ba 'yan uwa? Ashe kun ga kenan cikin jini akwai kwayoyin cuta kala-kala, kusan kowace cuta takan baza kwayoyin ne cikin jini. To yanda yake a jikin mutum din nan, haka su ma a dabbobi, kwayoyin cutar dabbobin waɗanda suke iya harban mutane suna nan cikin jininsu. Ashe aka yanka dabba, jinin nan sai ya fita da waɗannan kwayoyin cuta, sai ya ban naman sai ya zama halak malak. Kun fahimta? In ko ba a yanka ba, dabban nan sai ta mushe, to wannan jini yana na cikin nama sai ya kume cikin nama, waɗannan kwayoyin cuta suna nan. In mutum ya ci wannan dabba mushe, shi kenan sai ya ci da waɗancan kwayoyin cuta sai ya cutu. Kun gane hikimar? Ashe kun ga yankawa nan da ake, wannan jini da ke fita, duk kwayoyin cuta da ke jikin wannan dabba sai suke bin jinin su fita waje. Sai ya ban nama da tsoka da kashi da wane ne lami lafiya, sai a ci ba kwayoyin cuta. In ko mutuwa ta yi, to waɗannan kwayoyin cuta suna nan cikin jinin sai ya kume ciki, da an ci sai a ci tare da wannan jini tare da waɗannan kwayoyin cuta. Wannan shi ya kai mu ga matsala ta gaba, da aka haramta cin jinin. In an yanka jinin ya fito, to shi wannan jinin kada a tarbe shi a yi wani amfani da shi, domin ya fito ne da kwayoyin cutar. Ana fahimta kuwa? Wannan wallahu a'lam shi ne kaɗan daga cikin dalilai da suka sanya aka ce kada a ci wato mushi, su ne kaɗan daga cikin dalilai da suka sa aka ce kada a ci jinin in an yanka ya fita, gurɓace yake da kwayoyin cuta kala-kala, in aka ci to za a samu matsala. Haka ashe musulunci yana kishin musulmi ne, musulunci yana ƙaunar ka ne, kada ka jefa kanka cikin halaka. Wala tulqu bi aydikum ila tahaluka, shi yasa ake tsaftace maka naman da zaka ci, kada ka ci mai kwayoyin cuta. Wallahu a'lam. Na'am, Allah ya ce wa ma uhilla bihi li ghayrillah, da abinda aka yanka ba da sunan Allah ba, uhilla aka daga sauti aka kira sunan wani Allah ba Allah ba a wajen yankan shi, to shi ma an haramta muku kada ku ci. Ashe mun yi tsallake muka ce wala hamla kinzir, da naman alhanzir. Wai alhanzir shi ake ce mai gado aladan daji, to hadda na gidan shi ma an haramta, da sauran dangi-dangensu, dan me su kuma su ma akwai kwayoyin cuta dangane da su, su ba cikin jini ba har cikin nama akwai, har cikin miyansu akwai irin waɗannan kwayoyin cuta, irin su alade, irin su kare, an gane, da sauran dangi-dangen waɗannan, to akwai kwayoyin cuta dangane da su ba cikin jinin kaɗai ba, hatta cikin miyau ɗinsu, in ba mu manta ba. Hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana, idan kare ya sha ruwa cikin ƙwaryar ɗayanku, ka san shi lasa yake, lasan ruwa yake, ya lallage kenan. To in mutum zai yi amfani da wannan kwano ko ƙwarya, ya wanke shi sau bakwai tukun, ya sa turɓa ya dirje, ya sa ƙasa ya dirje, akwai ƙwayoyin cutar da in ka sa su so da sabulu ba sa fita, ƙasar za ka sa, ita ce za ta dirje su. An fahimci wannan ko? Sannan ka ci gaba da amfani da kwanonka, don me? Domin cikin yawun kare akwai kwayoyin cuta, akwai wani yanayi a shekara, akwai wani nau'i na kare. In ya cije mutum a irin wannan yanayin, za ka ga mutum ya koma yana ɗabi'a irin tawa irin ta kare, yana haushin kare, yana kwanciya irin ta kare, yana shan ruwa irin na kare, ɗabi'un mutum ya koma na kare. An fahimta ko? Wannan ne ya karantar da mu akwai kwayoyin cuta cikin bakin kare, to cikin naman kare ma akwai, cikin majinar kare akwai, cikin tsokar kare akwai, cikin kashin kare akwai. Da kai Allah ce to kada ka ci kai musulmi dan ana kishinka kada ka kamu da waɗancan cututtuka. A sai ga musulunci mu yake kishi duk abin da zai cutar da mu to musulunci sai ya hana mu. An fahimci wannan ko? Sannan in ka kalli ko da da ba a gano ba yanzu bincike ya tabbatar da haka. Waɗannan cututtuka da ake fama da su marasa magani akwai wata cuta wa ita Ebola an yi kwanakin baya ko 'yan shekarun baya musamman ƙasashen Afirka zuwa Afirka ta kudu ɗin nan wajen Mozambique wajen Zimbabwe da ina ne ta fi ƙarfi a can dai Ebola in ta kama mutum da wuya ya wuce kwana uku kuma in jibin shi ya gogi wani mai lafiya shi ma ya kamu kenan haka aka yi ta mutuwa ko da wannan cutar ta Ebola to binciken ya tabbatar wannan Ebola ana ɗaukar ta ne asalinta daga masu cin biri ne masu cin bika masu cin kare daga gare su ne ta soma tasiri daga nan aka soma ɗauko ta ina fata mun gane akwai zazzabin biri akwai ƙazawar biri masu cin biri suna ɗauka an gane wannan ko wannan kenan kwana-kwanan nan in baka san Ebola ba to akila an san wacce ta sa aka dinga haba hutun aiki aka hana ma'aikata fitowa wacce aka yi kwanan nan ya sunanta ma corona yawwa ai kun tuno corona ko ta sa aka dinga gudun mutane har a masallaci ma kada a haɗa sahu a wawware ni ko corona asalin coronan nan asalin wannan corona su da kansu masu binciken zamanin sun ce ta samo asali ne daga wani yanki da ake ce mata jihar ake ce mata Wuhan cikin kasar China wanda su komai ce suke koma mai su ce suke ba abin da ba sa ci inda nama ne koma wani irin nama macizai ne kunamu koma mai su ce suke daga waɗannan ciye-ciyen nasu daga nan aka samo ƙwayoyin cutar corona ta bazu a duniya sai ta illa tana da magani ba ta da magani me ya samo ta daga waɗancan ciye-ciyen namumukan da ake marasa kan gado daga nan aka samo corona an fahimci wannan ko ashe haka sai musulunci ya ce kada ka ci waɗancan tarkatan domin kada ka kamu da corona bari haka ya dama wani ashe musulunci kishin ka yake kaunarka ake kai musulmi an gane wannan wannan kenan akwai wani zazzabi da ake ce mashi lassa zazzabin lassa shi ma duk dan uwan ɗaya ne shi ma sun ce bai da magani mutuwa ake abin mamaki ma shi wannan zazzabin lassa an ce wa a nan Najeriya ba aka so mu gano shi shi lassa din nan an ce sunan wani ƙauye ne ko da cikin jihar Borno ne ko ko cikin Adamawa ne nan da tsakanin Borno da Adamawa ƙauye yake wai daga nan aka fara ɗauko wannan zazzabi aka bincika aka gano yana kisa to kusa daga ina ake samun shi akwai wani nau'i na bera cikin beraye bera wannan daga masu cin irin wannan bera daga nan ake samun irin wannan zazzabi daga nan ƙwayoyin cutar suke kai mafi yawan cututtuka marasa magani mafi yawan bala'o'i marasa magani cututtuka irin waɗannan mafi yawan su ana samun su ne daga waɗannan dabbobi da aka haramta wa musulmi ya ce amma ba a samun irin waɗannan jikin akuya ita akuya lami lafiya ce haka tinkiya haka saniya haka raƙumi duk ba su da waɗannan da haka aka kira su an'am dabbobin ni'ima sunansu kenan da ka ce an'am kana nufin waɗannan nau'i hudu dabbobin ni'ima dabbobin da ba su da wata ƙwayar cuta Allahu akbar haka yadda musulunci yake kishin musulmi amma musulmi mu gane ba sai zambarma ake duk awakin nan duk tumakin nan duk kajin nan ba su isa ba har sai an kai ga cin wani wai bishmit ko naman daji haka kurin kana tafiya ka samu wani kila ma arne ne a daji gindin wani tsauni wai yayo farauta baka sani ba wata gafiya gafiya wata mage-mage wani biri-biri ka tsaya kuma ka tsaya da kuɗinka ka sai ma kanka cuta ka kawo gida ka ce asalin abin cuta ne yanda aka sarrafa abin cuta ne ya yanka ko bai yanka ba ya aka babba wani ma ya kwana hudu sannan aka dan babbaka shi kuma ka sauka kawo gida ka ci kai da iyalinka kana buɗe baki wai kai ka ce bishmit ka ci naman daji to kai ne naman dajin ka zama naman daji kai ma Allah ya kyauta Allah ba mu dacewa irin waɗannan gurare kamar wannan aya da Allah ta tabbatar mata ita a nan gurin an faɗi a waɗansu guraren ma kamar cikin ina ga surtun na hali. Allah tabaraka wa ta'ala ya maimaita irin wannan hali ya ce innama harrama alaikum al-maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghayri llahi bih faman ittara ghayra baghin wa la adin fala fa inna llaha ghafurur rahim. An gani ko abin da aka haramta muku kaga inna lallai tabbaci ne taukidi ne ma takasisiya ce iyakarsu kenan. Abin da aka haramta muku mushe da jini wanda aka yanka ya fita da naman alhanzir na gida da na daji da kuma abin da aka yanka ba da sunan Allah ba, ko da waɗannan dabbobi da aka yanka ba da sunan Allah ba to ban da su. An fahimci wannan ko? A can cikin al'am suratul al'am sura take mana magana akan waɗannan dabbobi na ni'ima. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul la ajidu ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yadamahu illa an yakuna maytatan aw damana masqufan aw lahmal khinzir fa innahu rijsun aw fisqun aw fisqun illa li ghayri llahi hakani illa li ghayri llahi bi shi ma ka ce fa man tarra ghayra baqi wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Allah ya ce ka ce musu ya Muhammad ni ban samu wani abu da aka haramta muna ba aka haramta mai ci ya ci ba na daga nama illa ay yakuna maytatan sai dai in ya zama mushe ne aw dama ko ya zama jini ne biyo ka masahufan aw la hamal khinzir ko naman alhanzir aladi fa inna khurijatun wannan kazanta ne wannan kazanta ne aw fisqun ko ko abinda aka yanka bisa fasikanci illa li ghayri aka yanka ba da sunan Allah ba aka can masu aka sake maimaitawa. An fahimci wannan ko? Ina so in ja hankalinmu ne in nuna mana abin da ke haramu din dan kadan ne. Kun gare kusan waɗannan ayoyi uku daban-daban na hali da kuma waccan al'am da wannan ta bakara duk waɗannan dabbobi ne ake ayyanawa. An fahimci wannan ko? To sai wace sura ce? Ma'ida. Cikin Ma'ida na aka samu karin waɗansu aka ce hurrimat alaikum al-maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri llahi bi zaka ce wal munqaliqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan naqihatu wa ma akala sab'u illa ma zakkaytum wa ma zubiha ala an-nusbi wa anta tastaqimu bil azlam. Allah tabaraka wa ta'ala yace hurrimat alaykum al maytat an haramta muku cin mushi kaga nan ma mushi aka hana waddamu da jini biyu wanda aka yanka ya fito wala hamla kinzir da dai la hamla kinzir din cin dai da muke magana nan ma su aka kara maimaitawa wa ma uhilla li ghayri llahi bihi da abinda aka yanka ba dan addinin Allah ba an yanka ne dan gunki ko an yanka dan dan bori abin ya ake irin yanka na girka din nan an yi girka a yanka irin wannan yanka. Sai Allah ya ce wal munqaliqatu da dabbar da igiya ta shake ta har ta mutu ba a yanka ba in hatta mutu ba a yanka ba ita ma kada ku ce kun ga ta koma cikin me mushi wala mawquzatu da wacce aka jefe ta da wani abin jifa ko mota ta banke ta an gane wani ko mashin ya banke ta hatta mutu ba a yanka ba ita ma ta koma ina ta koma mushin ne wala mutaraddiyatu da wadda ta gangaro daga sama kan dutse ta fado ko kan mota a tafiya ta fado ita ma sai ta mutu ba a yanka ba ita ma ta koma ina ta koma cikin musha wannan tsihatu da dabbar da ɗan uwata dabba ta soke ta saniya da saniya ya wuta ta soke ta da kaho ta huda mata ciki ita ma ba a yanka ba har ta mutu ita ma ba za a ce ba wa ma akala sabu da abinda dabbobin daji suka ci kamar aka sa zaki ya kamo ta ko wata daga cikin dabbobi masu cin nama ko damusa suka yi farauce ta suka kai mata farmaki ita ma har ta mutu ba a yanka ba ita ma mutum ba zai ci ba. Sai Allah ya ce illa ma zakkaytum sai abin da kuka samu da rai kuka yanka duk waɗannan dabbobi wacce ta shake din da wacce aka jefa da wacce ta gangaro daga saman da wacce wata ta soke ta da wacce wani naman daji ya bangaje ta da wacce mota ta banke in kun tadda su da rai har kuka yanka su da rai to kwa iya ci amma in sun mutu ne ba a yanka ba to nan ne ba za ku ci ba. Ashe haka duk waɗannan sun koma cikin ina ne cikin mushe ne sun koma abinda suka zama haram ba za a ci ba saboda sun zama mushe ne amma in ku tattar da su da rai kuka yanka to za ku iya ci malaman fiqh sun yi dogon bayani kan yaya ne za ku iya gane ku iske su da rai suka ce in kuka zo kuka yanka su suka motsa ma'ana in dabbar da ta fado ko dabbar da ta yi rauni da aka zo yankanta aka yanka sai ta harba kafa tana ta ji zafin yankan wannan yankan da aka yi mata ta ji shi to wannan za a ce in ku aka yanka ko motsa ba tai ba ko wancan raunin ne ya kashe ta ba yanka bane an fahimci wannan ko wancan raunin ne ya kashe ta ba yanka ba wata mazhabar suka ce a'a abinda za a yi in kuka zo ku lura raunin da aka yi mata zai iya yiwa ta yi jinya ta warke in zai yiwu ta yi jinya ta warke to shikenan in kuka yanka ta sai a ce amma in raunin nan ya kai makasa koda an bata ta yi jinya ba za ta yi jinya ta warke ba misali ciki ne ya huje ga hanji waje kaga wannan ko kun yanka ko ba ku yanka ba ta mutu wannan ko kun yanka suka ce ba za a ci ba an fahimci wannan ko Allah ya taimake mu to kaga waɗannan su kaɗai da aka haramta su kaɗai da aka haramta muna sauran ku duk da ba wannan ba aka ce mu shashagalin mu Allahu akbar kashi kun ga kenan ya kamata mu Allah godiya ya halicci bayin shi yana kaunar su bayi ne irin mu yayi su dan mu wasu sai ba mu dama mu dora musu kaya irin su rafi mai su jaki ya ba mu damar waɗansu su kai mu kai su gona su yi mana huda irin su shanu ga sunan bila adadin ya kuma ba mu damar ko mu kama mu kai kwata mu yanka ko mu ci nama shin wannan ba ni'ima bace ba Allah ya mana Allah ya ni'imta mu ya girmama mu to ya wajaba mu yi mashi godiya godiyar nan mu yi abin da ya ce mu ba abin da ya hana mu in mun yi wannan to mun yi godiya Allah ya taimake mu kafin mu wuce kada in manta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kebance mana wa'ansu mutsa guda biyu yace su babu laifi a iya cin su koda mushe ne a hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ukhilat lamaytatani wa damani an halatta muna jini kala biyu an halatta muna mushe kala biyu su babu laifi mu ci dame dame as-samaku wal jarad da kifi da fara kifi ai ba a yankawa fara fa ana yankawa ita ma ba a yanka to su halak ne a ce su haka yanda suke wajen jini fa wal kabidu anta wa tsahar da kuma saifa su ma haga jini ne yake dunkulewa ya tattaru amma lafiyayyen jini ne lafiyayyen jini ko ma'aikatan kiwon lafiya sun ce anta wani jini ne mai kyau mai lafiya wanda yake tattaruwa cikin jikin mutum in mutum ya dade bai ci abinci ba shi yake dan narka dan gangaro sai dan ba mutum energy ya dan baka karfi kafin a ci abinci an gane wannan ko to shi ma ba abin nan bane ba ya halatta an gane wannan ko Ibn Majah ya rawaito wannan hadisin ina gama in da duba ke lambar hadisin ita ce ta 3314 a cikin sahih Ibn Majah 3314 Imam Hakim shi ma ya rawaito wannan hadisi a cikin Mustadrak lambar hadisin 3314 shi ma Allah ya taimake mu daga hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya bamu dacewa to wannan ni'imomi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya mana wanda bai kamata mu kima Allah godiya akan su ba Allah mun gode Allah ka ba mu ikon gode maka aya ta gaba Allah ya ce mi
أولئك الذين اشتروا الثروة
كثيرا وما أكثرهم على النار
ذلك
بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
الله أكبر. Allah tabaraka wa ta'ala yace innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu min alkitabi lalle wa'inda suke boye abinda Allah ya saukar cikin littafin shi alqur'ani wa yashtaruna bihi samanan qalilan dan sayar da shi da ɗan kuɗi kadan ulaika ma ya'kulu fi butunihim illa an-nar to wa'innan kan ba abinda suke ci mutukunan su illa wuta wala yukallimuhumullahu yawmal qiyama Allah ba zai taba yin magana da su ba nan alkiyama dan fushi wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim azaba mirzi ta tabbata akan su ulaika allazina ishtaraw dalalata bil huda wa'annan su ne suka sai bata da shiriya an ba su shiriya suka mika shiriya suka sai bata subhanallah wal azaba bil magfira an ba su hanya samun gafara suka sai da wannan hanya ta gafara suka sau hanya shiriya amma asbaru suka sau hanyar azaba suka mika wannan hanya ta gafara suka sau hanyar azaba afwan amma asbaruhum ala nar wal irin hakuri suka tattala ne za su yi a wuta a suke wannan sun tattali yin wani irin hakuri ne domin babu shakka ya shiga wuta zalika bi anna allaha nazzala alkitaba bil haqqi wannan ko domin shi Allah fa ya saukar da littafin shi ne dan ai aiki da shi na gaskiya dan ya tabbatar da gaskiya ai aikin gaskiya a tabbatar da an tabbatar da gaskiya wa annal ladina qatalafu fil kitabi wa in suke sabani a cikin al'amarin littafin da Allah ya saukar da fi shiqaqin ba sun rabu da gaskiya rabuwa kuma me nisa Allah ya kyauta Allah ya ce allazina innal ladina yaktumuna ma anzalallahu min alkitabi lalle wa'id suke boye abinda Allah ya saukar na daga littafin shi an samu wani ba'ari daga cikin yahudawa ko kusan dukkanin su ma sun yi wannan shirma suka boye at-taura suka ikarantar da abinda ke cikin at-taura wacce annabi Musa ya zo da ita suka yayyabi shirme kamar da muka karanto can baya suka kirkiro kungiyoyin asiri suka dabbaka suka ce su ne addinin annabi Musa wai shi ne addinin at-taura kamar da muka yi wannan karatu can baya yau akan haka suke babu at-taura ma kwata-kwata sun fitar da ita wannan kenan an samu irin waɗannan cikin nasara kiristoci waɗanda Allah ya ba su littafin injila suka aje littafin nan na injila wanda annabi Isa ya zo da shi suka kirkiro isa littafai na daban masu suna bible yanzu kansu suke da su suke aiki tsohon alkawari da sabon alkawari an gane wannan ko ba injila ce ta annabi Isa ba ko dugo babu an fahimci wannan ko dan me dan su samu jin dadin rayuwar duniya dan su samu sakewa a cikin ajin dokokin Allah su koma dokokin san zakatun su an gani to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wani al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani to mu kada mu yi irin abinda suka yi kada mu aje karantar alqur'ani kada mu aje koyawa alqur'ani kada mu aje alqur'ani mu yi aiki da shi duk daga cikin mu din akan samu wadansu suna sayar da abinda Allah ya bayyana na alqur'anin dan jin dadin rayuwar duniya su karkatar da fassara su karkatar da ma'anar zuwa ga yanda zukatun suke so kadai da su samu jin dadin rayuwar duniya kadai da su samu amsuwa da su samu daukaka da su samu kuɗi da su samu shiga da sauran ire-iren waɗannan to Allah ya ce a fade ma masu irin wannan ulaika ma yakrufu butunihim illa nara wallahi waɗannan ba abin suke ci mutukunan su illa wuta duk abinda ka boye abinda Allah ya saukar na gaskiya kadai dan ka samu wani abu to ko ka samu abin ka ci to ka sani wuta ka ci babu inda Allah ya ce mutun ya ci wuta karara sai waɗannan gurare guda biyu wanda ya karkatar da ayar Allah ya karkatar da hukuncin Allah kadai dan ya samu wani abu Allah ya ce ulaika ma yakunu fi butunihim illa nar ba komai suke ci mutukunan su ba illa wuta sai ko wajen cin dukiyar maraya Allah yace innal ladhina akulu amwalal yatama zulman innama yakulu fi butunihim nara wa sayasaluna sa'ira. Kaga wa'annan gurare guda biyu, to nan Allah yace an cuta karara. Allah ya kyauta malaman mu, kuyi hakuri malaman mu, kuyi hakuri. Dole a fada, in an zo fada akan samu gaskiyar al'amari. Wa'ansu lokuta musamman malaman namu sukan yi shishige wa'ansu lokuta, sukan dan darje da ba shi dan dama ya tafi da su. Wa'ansu lokuta su yi fassara gwargwadon yanda zuciyarsu take so, yanda zai musu dadi, ko yanda zai ma wani nasu dadi. An fahimci wannan ko? To kuskure ne wannan. Tunda mun zo kan wannan, bari mu yi hakuri a matsayin mu na almajirai ko malam. Ai ana musu nasiha ko su ma malaman ana dan yi musu nasiha. To mu yi hakuri malaman mu da girmamawa, da dukkanin girmamawa, ko mu gyara akwai waɗansu abubuwa suke gangarowa daga wajen malaman namu, waɗanda gaskiya akwai gyara ciki, musamman wajen fatawa. Zaka samu wani malami in yi fatawa ɗaya, to shi kenan dole a yi da fatawar shi, dole ne a yadda da wannan fatawa ta shi. Duk yadda zai karkata ya karkato, sai ya kare abin da ya faɗa. Shi bai yadda a ce wani ya yi fatawa saɓanin tashi ba, kuma ba haka ba ne ba. Wa faqa kullu dhi ilmin alim. Ka fahimci wannan ko? Kai dai tsaya gwargwadon abin da Allah ya sanar da kai, sai kai fatawa akan iya saninka. Wani kuma in ya san wani abu sama da naka, shi ma ya tashi fatawa gwargwadon sani shi. Ka fahimci wannan ko? Kuma shi yasa mafi yawa mu da yake ba malaman ba ne ba, amma mu anan mafi yawa ban san ka zo da wata tambaya ka ce wani malami ya ce. In wani malami ya ce, malam ne ya wata fatawa, kuma ka ɗauko magana ka zo wajena da fatawar wani malami, to kana so in ce malam ya yi ƙarya? Malam fa ka ce, kuma in ce malam ya yi ƙarya, in canza malam fatawa ko kuwa kake so in yi? Kaga bai daidai ba ne ba. In kana da fatawarka ka je wajen wani malami ya maka fatawa baka gamsu ba, in ka zo nan ba sai ka faɗi ma wani malami ya ce ba, ni ma sai ka yi min ta fatawar. Kuma kurin fatawa ce ka zo da ita ga abin da ya faru ga abin da kake so ka ji, sai in baka abin da na fahimta, sai ka auna tsakanin nawa da nashi, sai ka yi da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka. Kaga shi kin duka hotar da mu. Amma ka ce min wani malami ya ce, ƙarshen ta in kumbura in ce ƙarya yake, ba malami ba ne, in shiga kuma su kai shi, ba san kuma in ne ya dogara ya faɗa waccan magana tashi ba. Ban da haƙiƙar ina ya dogara ya faɗa. Ina fata an fahimci wannan. Allah ya taimaka. Ayi hakuri malamanmu. Ba mu isa mu faɗi ba, amma dai ayi hakuri. Abin nan ne ya zo na faɗa dole. Akwai wani kuskuren da nake gani wajen malaman namu. Gingima gingima, ajin masu nauyi. An gane wannan ko? Da ajin matsakaita da sauransu dai. Wasu lokuta za ka ga wani mutum ya ji ya samu malam ko sulhi ko wata tambaya ko wata fatawa ko kuma abin nan. Bayan dai an gama, sai malam ya zo masallaci ya hula sifika. Kaji yana cewa wani mutum matar shi ta kawo ƙare shi gurina, ta kina kira shi ya zo ya zauna, na ce mai kaza, ya ce kaza akai, na ce mutunci shi, na ce na ɓata mai rai. To wannan in ma hakan ta faru, to me na faɗi ma al'umma? Me amfanin faɗi mutane a cikin lasifika? Babu. Kai malam a matsayinka na uba, kai uba ne fa, ya ɗauko sirrin shi, ya ɗauko sirrin cikin gidan shi, da shi da matar shi suka zo gabanka, aka baje komi abinda kila ma ko gaban iyayensu ba su iya faɗi. Suka zo gabanka aka taɗe maka, aka faɗe maka don kai gyara a matsayinka na uba, a matsayinka na jagora. In ma ya yi kuskure, kai mai faɗa, kila ya yi ladabi, ya yi biyayya, ko da ma bai yi ba, kai mai dai faɗa irin inda ka faɗa, ka nuna mai ga yanda zai yi gyara. To ba shikenan ba, in ya gyara ruwan shi, in ma bai gyara ba, to me naka na zuwa kana faɗi wa mutane? Ka gani? Sirrin mutane ne, sirrin al'umma ne, sirrin cikin gida ne. Kai ma cikin gida akwai naka matsalolin fa, kai ma malam akwai naka cikin gida, tsakaninka da uwar gida innan mu. Haka ce wannan ko? To wannan kenan. Ashe haka irin wannan kurakure daga wajen waɗansu daga cikin masu kaɗan darajar su yi irin wannan. Ya kamata malamanmu ku gyara, ta yadda mu almajiranku za mu ji daɗin kwaikwayon ku a yanzu irin waɗannan ababe. Ba cin gyaranku muka yi ba, tunatarwa ce. Da yawan shi ka ji malami ya zo masallaci yana ba da labarin wani sulhi da ya yi. An zo da wani sulhi gabana, aka ce kaza, matar ta ce ya mata kaza, na kalle shi ya ce min a'a, ai kaza aka yi. Duk wannan ne amfanin wani tone-tone. Sirrin gidan shi ne, sirrin iyalin shi ne. Aka ɗauko aka zo gabanka matsayinka na uba, matsayinka na shugaba. bai kamata ka dauko ne kazo kana tallatawa ba a waɗansu lokuta koda akwai wani wanda yayi wani abu na kuskure ba daidai ba to bai kamata kazo kana kama suna kuskure ne wanda na tuna wani lokaci ina fomusa a wani aji na wata makaranta sai wani malami yazo yana wa'azi cikin yana dai karantawa cikin ajin sai yazo kiran suna sai na same shi yana wata magana a cikin ajin yana kiran sunan wani mutum da irin ayyukan da yake wanda ba su dace ba kamar wani yana kaza yana kaza kun ga ya saba ma ka'idar addinin musulunci yayi kaza ana ta kawo wannan misali wallahi malamin nan bai sani ba cikin wannan ajin akwai ƴaƴan mutumin har guda biyu akwai ƴaƴan shi guda biyu shi bai san suna nan ba ba suna cikin ajin ba an gane wannan ko sai bata wancan mutum yake sai ai ba duk da je kan mutum ne wanda yake yana wa'ansu ayyuka suka na ayyubin to me amfanin fadi anan ba wa'azi bane ba ba tunatarwa bace ba akwai ƴaƴan mutumin na har biyu a cikin wannan aji da matar shi ka gani ko ashe haka irin wa'annan ababe ba daidai bane ba in ma zaka bugi irin wannan misali to dauko wani abu can a wani gari wanda ka sani ko ka sani ko kuma ya faru a wani gari ko kuma abin da ya dade da faruwa sai kai misali da irin wa'annan amma irin wannan buga misalai wa'anda kila kila ma ga wanda yayi abu duk da kake faɗi yana jin ka ko kuma san da kake faɗi wani dan uwan shi yana jin ka ashe haka wannan zubar da mutuncin malanta ne saboda ɗan uwa malamai dan girman Allah ko yara muna faɗi muku wannan bisa dukkanin girmamawa nasiha ce Allah ya taimake mu Allah ya bamu dacewa kuma karfi akai da abin ya zo daidai kan mas'ala Allah ya ce innal ladzina yaktumuna ma anzala Allahu min alkitabi wa idan suke boye abinda Allah ya ba su na littafi wa yashtaruna bihi samanan qalilan suke saida shi da ɗan kuɗi kaɗan wai dan su samu wani jin daɗi ko kusanci ulaika ma akulu fi butunihim illa nara to wa'annan ba komai suke ce mu cikunan su ba illa wuta wala yukallimuhum Allah yawmal qiyama Allah ba zai taba magana su ba da alkiyama yanzu dan Allah ko mahaifinka kaje gaida shi ya kauda kai ya tabe magana da kai ya zaka ji ka ji dadi to bari Allah mahalici ya ce ba zai magana da kai ba kuma a ranar alkiyama ranar karshe nan da kowa aiki sai zai kwace shi kuma kaka ki karanta da mutane wannan wala yuzakihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba walakum azabun alim suna da azaba mai radadi saboda wancan mugun aiki nasu ulaika allazina tarawu la tabil huda wa'annan su suka sai bata da shiriya suke kan hanyar shiriya suke shiryar da wasu ma su Allah ya ba dama su shiryar da wasu ya suka amfani da wannan hanyar da Allah ya ba su ta su shiryar da wasu kuma su suka bace su kuma suka bace wal azaba bil magfira su Allah ya ba hanyar neman gafara har ake zuwa wajen su kuma suke koyar da mutane hanyar da za a samu gafara to su kuma suka sai da wannan hanyar ta neman gafara suka tsawo azaba suka tsawo ma kansu azaba amma asbaruhum ala nar wani irin hakuri za su yi ku a cikin wuta wani irin hakuri ne za su yi a cikin wuta Allah ya kyauta Allah ya kare mu to zalika Allah ya ce ayi wannan gargadi ne bi anna Allah nazzala kitaba domin shi Allah fa ya saukar da littafin shi ne bil haqqi dan gaskiya da a karantar da mutane gaskiya ayi aiki da gaskiya to lalle kam da na gaba ake gwada da lifin ruwa kai mai karantarwa ya kasance kana kan gaba wajen aiki da abin da kake karantarwa kullum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taba cewa ku yi kaza ba face sai ya kasance yana kan gaba wajen aikatawa bai taba cewa ku bar kaza ba face sai ya guji abin fiye da kowa to haka ka'idar malanta take malan in zaka ce ayi kaza to ka kasance kana kan gaba wajen gudun abu an fahimci wannan ko musamman irin zamanin da muke ciki yau kadan kowa zai iya yin haramun ya kwana lafiya amma da an ce malam yayi makaruhi an gane wannan ko to fa kowa sai ya gama da ji ko kun san wani abu da ke faruwa musamman zamanin mu ku yi hakuri yan siyasa san dan taba ku ne kadan in yan siyasa suka kira taro aka zo aka yi wani taro na yan siyasa kowane dan siyasa ya zo aka gayyato malamai aikin malamai kurin wajen siyasa sai addu'a addu'a ko ya da addu'a rifewa amma da social media sun zo to ake kokarin a kalla malamai ake ta kokarin a dauki hotunan su a yada an gane wannan ko har da malam wani kun gan shi
sake nuna ko ba su ake nuna ba musamman a ce an dan ba su 5,500 ana mika mishi kudin ana daukar hoto haka ne ko su ko ɗan siyasan tarha ce 50,000 shiru ba wanda ya dauki hoton su amma malan ake so dai a gani a dau hoton shi a yada ai ga malan nan kwanan nan naji an takkace ku ci a media waɗansu gurare ko an ba waɗansu malamai waɗansu kuɗi ne aka gayyato su da ƴan media ana ba su ko 50,000 ne ko hadda ma wani ɗan abin nan ne ana ɗaukar hotunansu wasu na ce an saɓa wasu na ce ba a saɓa ba ai daidai ne subhanallah me kai wannan in za a ba malam me hana a kai gidan shi ba shi kenan ba har gani sai an kira shi an zo an tallata shi a duniya ba dan Allah aka yi ba ɗan shekarun baya an yi wata abu mai kama da wannan ƙarshe dai mutane sun fahimci kuskurensu malami ne malaminsu ne almajirai ne ɗaliban shi ne shi ya karantar da su Allah ya kai su wani matsayi sama da suka saiwa malam mota da suka saiwa malaminsu mota suka hada kuɗi kuɗi suka saiwa malam mota sai aka kira taro aka kira mutane har da ƴan media aka ɗauki hotuna aka yi bidiyo ana ba malam makullan mota yana addu'a Allah ya saka alkhairi manyan malamai suka ce kun saba yanzu wanda ya koya ma hanyar shiga aljanna shi ya kira ƴan media ya tallata ka sai dan ka sai mishi mota sai kuma ka kira ƴan media ka tallata shi ka bashi mota shi fa aljanna ya baka alhanya aljanna ya karantar da kai kai kurin ka bashi mota sai ka tara mai jama'a subhanallahi da ƙarshe sun gane kuskuren kuma sun gyara sun yi afuwa sun janye abin da suka yi haka ire-iren waɗannan ya kamata malamai ku kula da wannan kowa zai yi kurakurai shi zai yi haramun ɗin shi ya sha lalai amma da an ce malam ne to kuma shi ke da fa Allah ya kyauta wani mutum wani malami yake ba mu wata kissa malami ne Allah ya kyauta ai hakuri wai malami ne ya sata aka kamo shi a hannun ƴan banga aka titsiye shi aka tura mi abin da ya sata ana zagayawa gari wai mutanen gari sai suna zuwa a'a malam kai ne fuka ce mana sata ba kyau kai ne kace sata ba kyau shine yace to yanzu kun fita yi min kyau din ne kai yanzu ne ma da tayi min kyau da nayi kun gashi ta tabbata ba dai kyan kenan an gani ko Allah ya kyauta Allah ya kare mu to dan Allah malamai ku ne ruwan wankin dauda ku ne zuci al'umma na sha fadin wannan yanzu idan aka ce duk abin da ya dauda ko menene ya dauda ruwa ake sa a wanke shi ko ba haka bane kuma ya fita test ko za a sa wani sinadari ruwa shine shugaba to daga ran da aka ce ruwa yayi dauda me zaka sa ka wanke ruwa komai ya gama lalacewa daga inda aka ce ruwan ya gurbace to komai ya gurbace to malamai cikin al'umma su ne ruwan wankin dauda masu mulki in rikici ya faru malamai ake nema masu kuɗi in suka kasa zama lafiya malamai ake nema ƙasa in ta yamutse ma malamai ake nema ku yi addu'a ayi alqunut ko ba haka ake cewa ba kowa rikici ya faru a gidan shi da uwar gida da amarya ba zama lafiya da amaryar da uwar gidan ba mala ake nema su yi nasiha su yi wa'azi duk wanda ya sharɓota malam yake nema haka ne ko ba haka ba to sai aka ce kuma to malam ne ya sharɓota wa zai zo ya gyara ruwa ya lalace haka ruwa ya lalace an ga wannan ashe ka saboda haka kuna da wani rawani akan ku manyan malaman mu dan Allah ku rike mana mutunci mu almajiran ku mu ƴaƴan ku almajiran ku rike mana wannan mutunci ku rike mana wannan matsayi Allah ya bamu dacewa Allah ya taimake mu kuma shi mutun dama yanda yake kullun kamar kuda ne ka san kuda in yazo yana kewaya ka to duk inda ka wanke ka goge ka shafa mai ba nan yake nema ba ina gyambo yake nan yake so ya samu to mafi yawan mutane in kaga ana kewaya ka ba inda kai daidai ake nema ba ina ne kai kuskure kuskure ake so kur'a ta doshi ko mi kankanta shi a yada shi kai kaza duk wata fatawa da ka bada ba a soke ta saboda malam yayi kaza Allah ya kyauta Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah tabaraka wataala ya ce bi
ولكن الجر من آمن بالله واليوم السائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والجراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
الله أكبر. الله تبارك وتعالى ما لن يكيتيا هنا لسف السورة لن نيمك زور ابن سورة البقرة kan wannan aya saura kashi daya saura kuma rabin na gaba zuwa ƙarshen sura malam yake ce mana principle awwal wannan kashi na farko da muka karanto tun daga farko zuwa nan muta'allaqun bi da'awati ila din duk ayoyin da suka zo ana kira ne zuwa ga addinin Allah ana kawo misalan wanda suka saba mu addinin Allah musamman yahudawa da irin abin da ya biyo bayan su wasali to kashi na biyu kuma daga nan har zuwa ƙarshen sura bil haka far'iyya yana magana kan hukunci ne yau da kullum hukuncin kisan kai hukuncin sata hukuncin kaza to shine kuma daga nan har zuwa ƙarshen sura babada yantabihu ala anna al-islam hayatu bi akmaliha sai aka fara da ayat da ke nuna mana musulunci ya kunshi dukkanin rayuwa la yaqtasiru ala ba'd sha'airid din bai tsaya akan wani bangare ba dukkan rayuwarka shuruɗinka addini ne magalarka addini ce zamanka addini ne tafiyarka addini ne mutakar dai kai musulmi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya fara da cewa laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi ba fa iyakar addini kenan ba kullu ku rika fuskantar fuskokinku gabas ko yamma ana tsaye da sallah cika masallatai tsaye da sallah da yin sallah cikin jami'i ba wai an gama addini ba kenan ba daga nan sai aljanna ba akwai sauran aiki walakinnal birra sai dai abinda ake ce mu addini yana ga man amana billahi wanda ya yi imani da Allah yana da cikakken tauhidi tauhidul uluhiyya da tauhidur rububiyya wal yawmil akhir ya yadda akwai ranar lahira akwai ranar karshe ya yadda zai mutu za a yi mai sakamako da duk abin da ya aikata dan haka duk tanadin shi ya tsira wacce rana wala malaikati ya yadda akwai malaikun Allah Allah kadai ya san yawan malaikun shi wala ya'lamu junuda rabbika illa hu shi kadai ya san yawan su amma dai an bayyana muna guda 10 a cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu da lokacin kirgo su wal kitab yayi imani da tafar Allah ya saukar Al-Qur'ani, Injila, At-Taura, Zabura, da kutubu Ibrahim, da sauran da tafaitun yadda Allah ne ya saukar da su. Wannabiyina yayi imani da dukkanin annabawan Allah, tun daga Annabi Adam har izuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wannan bangaren imani kenan. Dama waɗannan su ne shikashikan imani guda 6. An gane wannan ko? Wa atal mal ala hubbihi kuma ya bayar da dukiya a lokacin da yake santa ba sai wacce bai so ba ya bayar da wacce yake so ya bayar daga cikin dukiya wacce yake so ba sai wacce bai so ba an gane wannan ko ya tabbata a hadisin Abu Huraira sayyidatuna Aisha take cewa ja'a rajulun ila nabiy sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala sai ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah ayyu sadaqati azamu ajran cikin sadakoki wata sadaka ce tafi yawan lada qal sai manzon Allah yace anta sadaqa wa anta sahih shahihin takka shalfaqara wa ta'amalu ligina ka bada abinda zaka bada kana lafiya lau kana koi mai kudayin dukiya kana mai tsoron talauci an gane wannan ko wala tumhil kada kai jinkiri hatta idza balakata al-khulqum hasai mutuwa ta kusa ka ji alamun ciwon da balaka tashi ba sannan kulta lifulanin kaza daga ci abawa na kaza akwai lada sai dai wacce tafi lada wacce ka bada a lokacin da kake so a san da kake so an gane wannan ko wani ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu sadaqata azam yace jukudul mukalli wata sadaka ce mafi girman lada manzon Allah yace kokarin mai dan kadan jukudul mukalli shi ma abun bi ishe shi ba da dan bincina ya bada to irin wannan sadaka ta fi kowace lada a gani wa atal mal ala hudhi ka bada abinda kake so abinda kake so shi zaka bada ba sai wanda zaka baka so ba zawul qurba kuma ka ba ɗan uwanka na jini na kusa wal yatama da marayu wal masaki da miskine talakawa wa bani sabili da matafiyin da gudurin shi ya kare wasailina da wa'in suka fara suka tambaya da Allah a taimaka muna da kuma wa'in da ba su tambaya ba aka lura suna buƙatar taimako a taimaka musu wa firriqabi haka a sai bayi a ɗan tasu daga bauta kamar yanzu a je gidan yari a bintika wa'in da suke ƴan uwa musulmi wani matsala ta kasa gidan yari wani bashi ne wani dan abun tare da aka yi takara ta karya ba a fanshe su a fidda su wannan shi ne riqab a yanzu da muke da shi to sannan ne kuma a kama salata sannan sai a zo maganar sallah a ga waɗancan abubuwan da aka lissafo aka kafin a zo kan maganar sallah tukuna sai an yi waɗancan sannan sai a tsaye da sallah wa ata zakata a bayar da zakka wal mufuna bi ahadihim da masu cika alƙawullansu idza ahadu idan sun yi alƙawarin alƙawari tsakanin Allah da bawan shi alƙawari tsakanin mutum da mutum alƙawari tsakanin mu da ubangiji kullum muna faɗa wannan kalma la ilaha illallah alƙawari ne kai mu Allah zaka bauta mai yanda yace muhammadur rasulullah alƙawari ne kai mu Allah zaka bauta mai yanda manzon Allah ya koyar ba yadda kaga dama ba to ka cika mu Allah wannan alƙawarin kai mai alƙawari wasabirina da masu hakuri bil ba'sa'i a lokacin tsananin talauci an gane wannan ko warada idan lokacin ciwo Allah ya jarabce su da ulcer hawan jini ciwon suga ga sunan dai coka kala kala to su yi hakuri su mai al'amura su ga Allah wa hina la ba'ati da masu hakuri lokacin yaki lokacin taimakon addinin Allah sanda addinin Allah yake bukatar su sukan fito su sadaukar da rayukansu su sadaukar da dukiyoyinsu su sadaukar da komai nasu dan addinin Allah ya ci gaba Allah ya ce ulaiikal ladina sadaqu to wa'annan fa su ne musulmi na gaskiya su ne masu yi ma Allah da'a na gaskiya ulaiika humul muttaqun kuma wa'annan su ne masu takatsantsan su ne masu tsoron Allah Allah ka sa mu cikin su Allah ka sa mu cikin su Allah ka taimake mu Allah ka ba mu dacewa abin da makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna mun zo inda zamu tsaya sai kuma in Allah tabaraka wa ta'ala kai mu gobe sai mu dora da inda muka dakata din da fatan abin da makaranta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe muna Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu gidan aljanna Allah ya ba mu gidan aljanna Allah ya ba mu gidan aljanna dawa an fahimci wannan ko ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma ɗaya daga cikin sahabban shi ina jin ko Abbas ne ko kuma wani shi ne yace fitar da ita ana sauran kwana biyu sallah to wasu suka ce ya tsaya gare shi ne kadai shi manzon Allah ya mai izini shi kadai wasu kuma suka ce ai manzon Allah bai ce gare ka kadai ba ba ku tsiya bace ba kowa zai iya an fahimci wannan ko tana zama sunna tun a lokacin ana iya bayarwa amma bata farlanta sai an ce an ga wata daga lokacin da aka ce an ga jinjirin watan Shawwal cikin daren nan to daga nan ta wajaba an fahimci wannan ko daga nan take wajaba amma dai ana iya bada koda kafin ana saura kwana biyu ko kwana daya ayi sallah ba komai tayi in Allah ya so wallahu a'lam Allah ya taimake mu Allah ba mu dace to da kanka sai mu dakata mallam na'am in an ba wani zai cinye ta kafin lokacin to ai tashi ce da ya cinye abai shi in gane wannan ko yawa in ba fata kun fahimci mallam abinda yake nufi menene yasa aka ce a bar zakatu da kai din nan ne domin wa'ansu akwai kuti yawmin wa'ansu fa eh dirin da suka fitar ake zaba da za a ci a gida to sai ga idi ya zo ana buƙatar a yi hutu a ran nan to in ya zauna fa bai da abinci da zai ci a wannan rana naka ce to ku ƴan uwa ku dan tinda wani abu ku bashi dan ya samu abinda zai ci a wannan rana shi dalilin sunnan tata to sai mallam yace ana iya bada ita kwana biyu ko kwana ɗaya kafin ranar idin to sai mallam yace to kuma aka ba irin wannan sai ya cinye kafin ran idin fa yana ran idin sai ya ƙara mai wata yawa a'a ba lalle sai ya ƙara mishi ba
amma da yanzu haƙƙi shine in an bashi ka gane wannan ko ya zama halal wala tsisi in ya aje ruwan shi in ya cinye kuma to shikenan a fahimci wannan ko in da mata ta rabbabu haka ba za a jiranta ba za a jiran gidan ba dama tunda ta iso gidan babu kila ma jira ake a jirka ranar nan babu a jirka ta ranar a wuce gurin Allah ya taimaka wannan shine to eh ba fahimta ba eh kafin sana da kwana biyu ha to eh to shi yaron wanda za a ba to kaka hikimar kenan kuma to alhamdulillah kuma kun ji hikimar shi kuma mala wanda yace zai iya bada ban kafin kwana biyu sallah din nan yace kamar wanda za a ba din a ce yana da yara kaga in aka bari har sai ran sallah aka bashi to yaro zai fahimci babu ashe bai da komai sai aka bashi amma sai aka bashi kafin kwana biyu din nan sai har ran sallah kurin yaro sai ga baban shi ya bude rumbu ya debo kurin sai ya dauka dama na baba ne an gane wannan ko to wannan hikima ce ita ma amma ba dole bane sai haka an fahimci wannan ko ba dole bane idan kai dan wannan kuma to shikenan Allah ya taimake mu abinda yasa tayu ta nake mako irin abin nan ne ni ma'aikaci ne ma'aikacin gwamnati ne ina aiki Abuja kuma lokacin da aka bani ran sallah zan tafi Abuja ko kuma ni ina daga cikin masu zuwa kaduna hawan sallah misali kai daga cikin wanda ake nema na dai a wani guri wanda in nace sai an ran sallah nan zan bada to tayu daidai lokacin kuma na bar garin ko wani abu ya iya fado min kaga irin wannan tun ana sauran kwana biyu ko sauran kwana ɗaya in fitar kaga da tafiya ta sai in tafi kurin ina fata an gane kaga wannan ma fatawa ta fi karfi ga wajen masu wani aiki na musamman kamar ni jami'in tsaro ne soja ne ko dan sanda na sarran idi muna da aiki za a kai mu masallatan idi ko a kai mu wasu gurare na tsaro za a karkasa an yi fasu din mu dai ga inda zan tafi kila ma ran idi ne daga sallar asuba na fita kenan a fahimci wannan ko kaga irin wannan da sauran ire-iren masu larura irin wannan suna iya fitarwa saura kwana ɗaya ko saura kwana biyu da sun bada kaga ranar da ta zo dama sun tafi wurin aikin sun riga sun fitar da kansu ina fata malam ya gane to wannan dai shine kusan larura wacce take bi abin nan amma ta kan ma hikima ce malam Allah ya taimake mu Allah ya bamu dacewa abinda makaranta daidai Allah ka bamu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe mu nan Allah tabaraka wa ta'ala ka bamu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka sa albarka a rayuwarmu Allah ka sa albarka a rayuwarmu Allah bayan ake yantawa daga barin wata cikin wannan wata mai albarka Allah ka sa mu na ciki ya Allah Allah ka sa mu na cikin aljanna ya Allah Allah ka sa mu cikin aljanna ya Allah da iyayenmu da kakanninmu da ƴaƴanmu da jikokinmu da mazanmu da matanmu da yaranmu da manyanmu da ƴan uwanmu da danginmu da aminanmu da makwabtanmu Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin musulmi innaka ka tabbatar da mu cikin aljanna gobe kiyama Allah ka san mu ka san bukatunmu ka sa albarka mai tarin wata ke ka biya mana ya Allah Allah ka san masu bar addu'a gare mu Allah ka san bukatunsu Allah ka sa albarka ciki ka biya musu ya Allah Allah ka sada mu da alkhairi duniya da lahira ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya wanda suka riga mutuwa Allah ka ji kansu wanda muke da alkhairi mu na masu imani idan mutuwar mu ta zo ya Allah ka rabu kai mu na masu imani Allahumma rabbana atina fi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha أنت وليها مولاها فاغفر لنا ربنا وارحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك أن تقبل منا إنك أنت الأب